بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل فسرا الدوين لحسن حسن المسلم يزام درسي نشيد إن شاء الله. زام تاشي أذكار الأذكار بعد السلام من الصلاة وتذكر عند أكي باين أن سلم إذا صلى إن كان سلم إذا صلى أكو ذكر عند يتبت إذا سنة من زم الله صلى الله عليه وسلم وإن كما تكبع كيس كافين كتاشي كي نافلة كسكوري نيمتين أقام صلى sai tashi kuma ya kama nafila, yana sallamewa sai tashi kama nafila kamar yadda wasu mazhabobin suka fifita haka. Abinda manzala ta sama yake, akwai zikirin da yake kafin ya tashi ya yi nafila din. Zikiri na farko shine astaghfirullah salasan, allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Astaghfirullah salasan, allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ma'anansa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi daga hadisin Sauban. Yace manzala ta sama ya kasance in ya juya daga sallah yakan yi istighfari sau uku. Yace astaghfirullah, 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 sannan kuma sai yace Allahumma anta as-salam wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Wannan shine abin da mutum zai fara bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gafaran zikirin astaghfirullah, ina neman gafaran Allah, shine ma'ana astaghfirullah, ina neman gafaran Allah. Yace zai faɗa salatan sau uku, sau uku yana neman gafaran Ubangiji ta'ala. Wasu ma ne suka ce hikimar hakan, kila a sallan ka din ka dan samu wani dan tawaya a ciki, ko kai wani abu wanda bai kamata ba, ko bai dace da shari'a ba, to kana sallamewa sai ka kama istighfari astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imma ko wani matsala, to Ubangiji ta'ala sai gafarta maka, ka nemi gafaran Allah. Sannan istighfari yakan kusanto da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan yake ce allahumma anta as-salamu, ya Allah kai ne amincacce. Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah anta as-salamu kai ne amincacce daga dukkan wani aibi. As-salamu mazdari ne, wanda ake nufi as-salim, wanda ya kubuta daga dukkan wani aibi ko naqasa ko tawaya. Saboda mubalaga sai aka kawo mazdari a maimakon ismul maf'ul ko sifa mushabbaha. Ya Allah kai ne kubutacce daga dukkan wani aibi. Wa minka as-salamu, kuma daga gare ka ne muke neman kubuta. Ai muna neman kubuta daga gare ka, shine ma'anan wa minka salam, natlubu salamata minka, muna neman kubuta daga dukkan aibi ko laifi ko wata musiba daga gare ka. Tabarakta, albarkatunka sun yawaita ya Ubangiji ta'ala, shine ma'anan tabaraka, takasara khairuhu wa dama sulthanuhu wa azama sha'nuhu. Albarkatunsa, alkhairansa sun yawaita, kuma sarautansa ta dawwama, sannan kuma sha'aninsa ya ɗaukaka. Tabaraka daga baraka ne, albarka, albarkatun Allah sun yawaita. Ya zal jalali, ya mabocin ɗaukaka, wal ikirami da girma, mabocin ɗaukaka da girmamawa. Ubangiji ta'ala shi ya cancanci a girmama shi, kuma shi yana girmama halittan, ina musu karamci, ina musu kyauta subhanahu wa ta'ala. Wannan shine fassaran wannan zikiri na farko wanda zaka yi bayan ka sallame. Wannan ba wuyan haddacewa astaghfirullah, 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 allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sannan na gaba, la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minka jadd. Wannan shi ma ya inganta daga hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Warrat, maulan Mughira yace Mughira ya rubuta Muaz bin Abi Sufyan, ina ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina karanta wannan zikirin a ƙarshen kowace sallah, wato bayan ya sallame ina karanta wannan zikirin: la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka jadd. Fassara shine la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wahdahu shi kadai ne ya cancanci a bauta masa, shi kadai ne a zatinsa, shi kadai ne a sifofinsa, shi kadai kuma ya cancanci a bauta masa, kuma shi kadai yake halitta. La sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, wato ba wani mai taimaka masa wajen halittarsa, ba wani wanda yake da irin sifofinsa ko irin zatinsa, sannan ba wanda ya cancanci a bauta wa sai Ubangiji Ta'ala, ba wani mai irin wannan. Lahul mulku, shi ne mai mulki, shi ya mallaki duniyan nan gaba ɗaya da lahira. Za ka ce lahul mulku, duk wani mai mulki in an kwatanta da mulkin Allah ba mulki ba ne, shi ne kawai mai mulki. Wa lahul hamdu, kuma shi ne yake da yabo, ma'ana shi ne abun yabo, shi ne kamili wanda ya kammala wanda ya cancanci a yabe shi ɗari bisa ɗari, amma ɗan adam tara ne bai cika goma ba. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai, ba abun da yake gagaransa, ba abun da zai tinkara a ce yau ya kasa yi, babu wannan abun a duniya. Kuma innama amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, in yace abu kasance kawai abun zai kasance. To haka ba wahala yake sha wajen aiki din sa, wajen aikin sa ba, ko yin halittar sa ba. Sannan Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, babu mai hana abun da ka ba. In Allah ya baka abu, ko da duniyan nan gaba ɗaya za su haɗu a kan kar ka same shi, sai ka same shi, ba wanda sai hana Allah ya baka, in ya riga kaddara maka. Sannan wala mu'tiya lima mana'ta, babu mai ba da abun da ka hana, wato idan ka hana kuma ba wanda sai bar, ko duk duniyan nan gatan ka ne, in Allah ya hana ka abu ba za ka samu wannan abun ba. Za ka ga mutum ya buga sama da ƙasa, yana da gata ɗin, yana da sama, yana da kamun ƙafa, amma duk abun sai kaga bai same shi ba. In Allah ya baka kuma kai miskini sai kaga ka samu, wani wanda yake da gata bai samu ba. In Allah ya baka ba mai hanawa, in ya hana ka ba gunde ise baka. Wala yanfa'u dhal jadd minka jadd, wala yanfa'u, baya amfana, baya amfanan dhal jadd, ma'abocin dukiya, dukiyarsa. An shafi ainihin fa'il din ne, wala yanfa'u dhal jadd jadduhu, shi ne taqdirin magana. Shi yasa fassarar take da wahala, maf'ulun biya ka kaddamar da shi, fa'ili yana ƙarshe kuma aka shafe shi. Wala yanfa'u dhal jadd minka jadd, ma'abocin dukiya, dukiyarsa ba ta amfanansa, minka jadd, dukiya daga gare ka ne Ubangiji subhanahu wataala. Mai dukiya dukiyarsa ba ta amfanansa a nan duniya sai da izinin Allah. Allah bai ba shi dama ba, bai ba shi izini ba, ko yana da tarin dukiyar ba za ta masa amfani ba, ko a addinance ko a rayuwarsa. Ko kuma mai dukiya dukiyarsa ba ta amfanansa ranar alkiyama. Yau ranar alkiyama, yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah ta'ala ce rana ne da dukiya ba ta amfani, ya ba ta amfani sai wanda ya zo da zuciya kubuceciya wanda babu shirka da bidiyoyi a cikinta. Bake nan ma'abocin dukiya dukiyarsa ba za ta amfane shi a lahira ba, mene zai amfane shi? Imaninsa da Allah subhanahu wataala, kubutan zuciyarsa daga shirka, ya zama akwai tauhidi a cikinta, shi ne zai amfane shi. Sadaka kenan arziki na Allah ne, kuma yakan yi amfani in Allah ta'ala ga daman yi amfani, amma a lahira kar kai tamanin wai dukiyarka za ta amfane. Kafirai ne suka rudu sai suke cewa tunda a duniya sun fi musulmi, Qurayshawa tunda sun fi musulmi yawan ƴaƴa da yawan dukiya, to a lahira ma Allah bai azabtar da su. Wai yana son su a nan duniya ne, shi yasa ya fifita su akan musulmi, ma'ana ya zama sun fi musulmi ƴaƴa, sun fi musulmi tarin dukiya a wannan lokacin. Suka ce shi yasa, to a lahiran ma suna da wannan gatan. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin, kace mun fi kowa dukiya da ƴaƴa, suka ce mu ba za a azabtar da mu ba, haka suka faɗa. To shi ne Allah ta'ala ya ce, to ai dukiyar ba ta amfanan mai ita sai da izinin Allah, saboda dukiya daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala. ولا ينفع ذا الجد منك. ذا إنن واتو ذوني كان قتن الأسماء الستة ذومي معنى صاحب أبوكي نو أقول ذو أرائية وأن يتكون معنى الذي جاء ذو رأيت ذو جاء ومررت بذو جاء الذي جاء جنا كو أكرمني ذو جاء بالذو ذو ذاك أما أنا ذو بمعنى صاحب تأتكين الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذاك ما تربقى كي جاء ذو مال هذا مرفوعين جنا سودا فاعلين رأيت ذا مال هذا منصوبين بالألف سودا مفعول به مررت بذي مال مجرورين دياء سبودا أبنى سبودا مجرورين دباء تاك ما تكسر دياء لما كسرت وين ابن مالك سوى وارفع بواو وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إنصوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أشهر وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر ذاك ذو إذا بان صوبة أنا مثل إراب الأسماء الستة na fata an fahimci fassara wannan dan kare abin nan kare rikicewa mutum addu'a ta gaba la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyahu lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan la ilaha illa allah mukhlishina lahud din wa law kariha al kafirun wannan shine zikirina uku wannan ku ya tabbata hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abi Zubair yace Abdullah ibn Zubair ya kasance yana fadan wannan addu'a bayan ya sallame in ya sallame yana fadan wannan zikirin kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su a ƙarshen kowace sallarsa bayan ya sallame fassara shine la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ba mun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya له الملك شين يكي دا ملكي تككي وله الحمد شين يكي دا يبو تككين يبو وهو على كل شيء قدير شين مي يكوني أكام كومي لا حول باب دبارة قدن أدن دا ذي يكوتي ووني بلائي كوتا مصيفة كوني تابون الله سيدة مكون الله ولا قوة باب وني كرفي دا متيكي دا شين يو الله تعالى داعا إلا بالله سيدة مكون الله yadda ka ba karfi dabara taimakon Allah ne duk abu duk abin da kaga ka kauce masa na sharri Allah ne ya taimake ka duk abin da kaga ka samu na alkhairi ko ka aiwatar da shi na alkhairi ubangiji ta'ala ne ya taimake ka shine ma'anar la hawla wala quwwata illa billah saboda a cikin wannan kenan akwai maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa duk wani bala'in da ya same ka sai ka yawaita fadan la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah babu ambota da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iyyahu ba za mu bauta wa komai ba illa iyyahu sai shi ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kawai tantance abota ni'matu Allah ta'ala shi ke da ni'ima shine mai bada ni'ima wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tusuha in kace zaka kirga ni'imomin da Allah ya maka ba zaka iya kiyaye su ba wala hul fadl shine mai falala ya baka ya dada maka ya baka fiye da abinda kake katancanta wala hul sana'ul hasan kuma shine mai yabo kyakkyawa wanda ya tantance a yabe shi yabo mai kyau wanda har dan adam ma zai kasa iya yabon Allah kamar yanda ya tantance a yabe Allah subhanahu wataala la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah mukhlishina lahu ad-din muna masu tsarkake addini saboda shi mukhlishina ad-din lahu kenan muna tsarkake addini saboda shi ba ma yin shirka ba ma yin riya shine ma'anar mukhlishina lahu ad-din muna tsarkake addinin saboda Allah ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون كودا كافر باتاسو معناه منا ين اديني منا خلاف اتيكي كودا كافر باتاسو دون كافرين براتو سو اي اديني مسلمتي تمام منا ين صح تو wannan shine fassaran wannan zikiri na gaba subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salatan wa salatin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisin ko Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga hadisin Abu Huraira wannan ya zo a hadisai abin riwaya da yawa wanda galibin ta kuma Abu Huraira ne ya ruwaito subhanallahi فرقي يا تبتا ما الله والحمد لله قودي يا تبتا والله أكبر الله شيني ميجيرما كي ونن ثلاثا وثلاثين سو ثلاثين دوك فشين ذاك هذا يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر كي ثلاثين دوك شي كنا كوكما كو نيدا تكينسو كي ثلاثين دوك كي سبحان الله 30 دوكو الحمد لله 30 دوكو الله أكبر 30 دوكو وانا شيء في شهركم تما رواية رواية أو وتر رواية أبو هريرة تنانون الدقة بعد ينصن إذا كي 30 دوكو هكو سمع لمن سكا فحين تاقالي دقة بعد ينصن إذا كي 30 دوكو معنى كون إذا كي شاعدت ديك كون إذا كي شاعدت ديك ayazo a tarwayan kuma kowanne goma goma subhanallahi goma alhamdulillahi goma allahu akbar goma amma riwayan da tafi shahara riwayan muslim riwayan imam muslim kuma ita ma abu huraira ne ruwaito wanda manzala ta ke cewa man sabbaha allah salatan wa salatina wa hamida allah salatan wa salatina wa abunnan فكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر تكون دي فتي سبحان الله بان يا صلى سو ثلاثين دوكو تنيتي الحمد لله سو ثلاثين دوكو الله أكبر سو ثلاثين دوكو يتي ونن يا زما تسعين دا تركينا to kaga sai kowanne 33 kun fa tilka 99 sannan na cikon 100 kuma sai ya fadi la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in yi haka za a gafarta masa zunubansa ko da yawan su ya kai kumfan kogi za a gafarta zunuban gaba daya to kaga kenan wannan zikiri yana da muhimmanci kuma galibi an san shi komai jaji mutum da ka samu duk kowanne musulmi ya san wannan yana yi yana da muhimmanci to amma matsalar shine wani in yazo in yace subhanallahi ne 30 da ku sai yace walhamdulillah walhamd sai kara da wawun din sai kuma ya kara da me wallahu akbar wallahi a wannan wawun din ana wawul adafi ne ana ga maka in kai subhanallahi 30 da ku sai kuma kai alhamdulillah 30 da ku sai kai me allahu akbar 30 da ku karka hada da wawun din karkate walhamdulillah alhamdulillah karkate wallahu akbar allahu akbar amma da zaka hade su ne gaba ɗaya ka fade su tare to sai ka kawo wawun din subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kamar yadda zo a hadisi amma kowanne shi kade zaka fade shi to ba wawu na fata mun fahimta so da haka subhanallah farki ya tabbata ma Allah alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah allahu akbar Allah shine mai girma Allah ya fi komai girma sannan da kai fadi wannan 33 kowanne su 33 sannan sai ka ce cikon na dare la ilaha illallah wa da la sharika lahu ba mota da gaskiya sai Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne walahul hamdu yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai yana da iko akan komai a wata riwaya ta Bukhari da Muslim sababin wannan ba da wannan zikirin wato faqiraini na muhajirun suka kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba alud duthuri bil ujur wa tarwan bid darajat al ula wan na'im al muqim ma suka je sun tafi da lada sun tafi da darajoji madaukaka sun tafi da ni'ima madawamiya aka ce ya haka suka ce ah yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nusumu wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq ko kuma walahum fudul al-amwali yatasaddaquna biha wa laysa lana fudul al-amwal fala natasaddaq kace masu kudi suna sallah yanda muke sallah suna azumi yanda muke azumi amma suna da rigowan dukiya da suke yin sadaka mu kuma ba mu da shi iya bukatun mu ne kawai ai sun tafi da ladan ki otarwa sun tafi da lada da darajoji da ni'ima ba da wani suna sallah yanda muke sallah suna azumi amma suna yin sadaka mu kuma bamu da kudin da zamu yi sadaka ba sai ka rage zaka yi sadaka ba wa khairu sadaqati ala zahri ghinan sai yin sadaka shine in ka wata in ka ci naka ka dan samu ragowa sai ka bar ba ka dauki nakan kuma ka bar ka zauna kuma kana ta tunani wa su sai manzala ta sa sai ji tausayin su sai ce to zan nuna zan ba ku wani abu ku dinga yin sa idan kun yi shi wanda yake gaban ku za ku riske shi a lada wanda yake bayan ku kuma ba za ku iya ainihin abin nan wanda yake bayan ku ba zai iya riskan ku ba ba zai iya kamo ku ba a lada sannan ba wanda zai samu lada irin naku sai wanda yayi irin abin da kuka yi cikin nan sai ya gaya musu yace su yi tasbihi 33 su yi alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 wata ruwayan subhanallah din 34 duk ya inganta kowanne ka ga dama za ka yi alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 yace ku je ku yi wannan ba gunda zai kamo ku a lada sai wanda ya irin sa sai suka je suna yi bayan kowace sallah mazalla ya ba su bayan kowace sallah da suka je suna yi shikenan sai masu kuɗin su ma suka ji labarin mazalla sama ya ba su wannan lakanin su ma sai suka je suka kama yi bayan kowace sallah sai su yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 kaga sun iso su kenan sun yi dama an ce ba wanda zai samu lada irin naku sai wanda ya yi irin abin da kuke yi to masu kuɗin ma suna yi har yanzu dai akwai falalan ko suna sadaka su kuma ba sa sadaka sai suka sake dawa majin mazalla ta kuma suka ce yan uwanmu masu kuɗin nan fa sun ji labarin wannan abu kuma su ma suna yi to kaga yanzu kan ba mafita kenan dan an kara ba su wani ma za su sake jin labarin su sai mazalla ta ce yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne yana ba wanda yake so ku yi hakuri kawai arzikin nan falalan Allah ne yana ba wanda yake so ku yi hakuri shikenan magana ta tsare kaga irin masu kuɗin da kenan fa irin masu kuɗin da irin ibadan da talaki yake shi ma yana yin irin ta ga dadi kuma yana sadaka yana sayar da dukiyar sa fi sabila amma masu kuɗin yanzu ba su da lokacin ibadan galibi sai dai sadaka in an yi sa'a yanzu suna iya bayarwa to mai kuɗin yanzu kafin ya kamo talaka ai zai sha wahala bai da ina yake da time din ibadan ba lokaci ai harkoki sun yawa bai da time to da kai ga galibi talakan sun fi su ibada amma akan samu kuma akan samu a yanzu daga cikin masu kuɗin wanda suke ibada fiye da wasu talakawa wanda sai ka dage zaka iso su to kaga wannan zikirin wanda tun kana karami ka san shi kana yin sa ba karamin lada ne da shi ba ba kunda zai samu irin ladan ka sai mai yin irin sa kuma za ka gafarta masa ka zanuban ka koda ya kai misalin kumfan kogi yawa kuma kowa ya iya shi kowa yana yi to sai ka dage ka dinga halarto da irin wannan falalan ka ci gaba da yi don kana wani da an sallame sai tashi kawai ya fita daga masallaci sai addu'a ta gaba ko zikiri na gaba shine bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار يتي بعد كل صلاة زي وانا بان كون صلاة سورة نوكينا بداوكو قل هو الله دفلك دناسي أنا تمسك قلاكل kalakil saboda akwai kulkul a farkon su wannan ce musu muawwizat saboda guda biyun akwai neman tsari a cikin su sai aka hada qul huwallahu ta shiga cikin su wannan ya tabbata hadisin uqbatu bin amir sahabi manzala ta sama yace manzala ta sama ya umurce ni amarani rasulullahi ta sama an aqra bil muawwizat dubura kulli salati manzala ya umurce ni in karanta muawwizat sune qul huwallahu da falaki da nas bayan kowace sallah inna sallani wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i kuma ingantaccen hadisi ne da Tirmidhi ingantaccen hadisi ne to da kawai nan surorin suna da muhimmanci neman tsari ga kuma ladan da zaka samu kuma kowane harafi dai za a baka lada 10 kowane harafi ga fassaran su nan qul huwallahu ahad qul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato mushrikai ne suka samu manzala ta sama suka ce wa manzala wai ya gaya musu nasabar Allah me nasaba kasan Larabawa suna ji da nasaba in ka tari Balarabe a hanya sai ya gaya maka kakansa na 20 ko 30 ni ne dan wane jikan wane cima wane dan wane sai ta faɗa maka sai suka ce to zo ka gaya mana dangin baba dangin ubangijinka shi Allah dan waye jikan waye ne wai ga musu salsalan Allah haka mushrikai da yake basu san Allah ba to su san Allah ba maza Allah ya shiru sai aka saukar da wannan aya kul ka ga musu ka ba su amsa huwallahu ahad Allah shine makadaici shi kadai ne babu irinsa shi kadai ne a zatinsa shi kadai ne a abun nan a daukakan sa ba mai daukaka irin nasa sannan shi kadai ne kuma a ikon sa ba mai kudura irin nasa saboda shi kadai ne kuma shi kadai ne a siffofinsa gaba daya shi kadai ne a ayyukan sa shi kadai halicci sama da kasa da duk abun da ke tsakanin su ba wanda ya taimake shi kul ka gaya musu Allahu huwallahu ahad ubangiji na shine Allah makadaici wanda kuma babu wani mai irin wannan sunan sai ubangiji ta'ala babu mai suna Allah sai shi hal ta'lamu lahu samia har ubangiji ta'ala kalu balanci kafurai kun san ta Qur'an Allah babu ba wani Allah ba wani yake cewa Allah sai ubangiji ta'ala sa fir'auna duk kafircin sa cewa ana rabbukumul a'la rabbu yace nine ubangiji amma bai ce nine Allah ba ya kaza fadi wannan shi dan da ya zo wa Abdul Qadir al-Jiyali yace masa ni Allah ne kama farke ce masa ni Allah ne na gafarta maka kaje ka aikata duk wani sabon Allah abu ne yace ana rabbuka kai ni ubangijinka ne kaje ka aikata duk wani sabon Allah shikenan da yazo yana ga daliban sai yace shedan ya zo mini yace wai shi ubangiji na ne aikata duk abin da muka ga dama duk abin da na ga dama ya gafarta mini suka ce to ya kai ka gane shedan ne ba Allah ba tunda yace shi ubangijinka yace da abu biyu abu na farko yace inje in aikata alfasha da muna na ayyuka kuma ubangiji ta ala qur'ani ya ce mini inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ga mana alqur'ani Allah ba umurni da alfasha da mummunan aiki shedan ya bayyana maka yace maka kaje ka aikata abin da ka da sai ka ruzo ka ce wai kaga Allah ya ce maka ya gafarta maka kaje ka yi abin da ka da kaga wannan jahilci ne yace to magana ta yi karo da qur'ani ubangiji ta ala zai warware abin da ya saukar ne na qur'ani ba Allah bane yace na biyu kuma cewa ana rabbuka bai ce ana Allahu ba don bi zai iya fadan haka ba cewa ni ne ubangiji ka bai ce ni ne Allah ba bai sai faɗi haka ba sai da nan ne na gane kaga ilimi kenan kul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yace abinci ya koshi ya bushi iska sai ta wai duk kulkul din nan na qur'ani a cire su dukan su wai ana ba manzo Allah umarni ne kul ka faɗa huwallahu ahad sai kar ka faɗi kul din ka sai ka ce huwallahu ahad kul a'udhu ka ce kai a'udhu bi rabbin nas wa a'udhu bi rabbil falaq haka nan duk inda kul ya zo a cikin alqur'ani kul i wa rabbika ce i wa rabbika wai kul liman al-mulku duk inda kul take kul to ka tire ta kawai wai ana ga manzo Allah ya faɗa ne to ai ya faɗa shikenan aikin ta ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai dare da rasuwa ba har littafi saboda haka Qur'ani ne ya tabbatar da wannan maganar Allah ne haka Qur'ani yake tuntunin haka aka yi manzon Allah wahayi ya tabbatar da shi sahabbai suka rubuta shi a cikin Qur'ani wani ko sai zo ya ce wai bai dace ba kawai aiki da hankalinsa kul ka gaya musu ya rasulullah huwallahu Allah shine makadaici huwallahu ahad ubangiji na shine Allah ahadun makadaici Allahu samad kuma shine Allah abun nufi da biyan bukata ba wanda zai biya maka bukata a duniya sai ubangiji ta'ala shine wanda kowa in damuwa ta dame shi sai ya daga hannu yana roƙonsa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyu huwal ghaniyyul hamid kowa fakiri ne yana buƙatuwa zuwa ga Allah ta'ala Allah shine mawadaci abun yi mu to sai yace lam yalid bi haifa ba bai da da saboda bukata ne take sa mutun ya buƙaci da ko nan gaba in kai rauni ya taimake ka ko in ka kalle su ka ji kana farin ciki in baka da su ka ji bacin rai to Allah ta'ala yana bacin rai ransa na bacin Ubangiji ta'ala shi ko akwai da ko ba da mulkinsa ya cika yana da kamala saboda haka dukkan kowa da kowa bayinsa ne mutanen nan gaba daya halittan nan da mala'iku da mutane da aljani bayinsa ne to wani da kuma zai rika shi halitta zunata ne lam yalid bi haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba bai da baba bai da baba to kaga magana a ce a faɗi dangin sa ma dan waye jikan waye bata taso ba bai da baba ai duk wanda haifuwansa aka yi to nan gaba zai kare don hadisi ne duk wanda haifansa aka yi to ka lura gani ba wanda za a haifa a duniya bai mutu ba to Allah ta'ala ba haife shi ba ballantana ya mutu حي ne la yamut rayi ne har abada bazai abin nan bazai rasu ba saboda ba haifan sa akai ba ba yi wani zamani can baya da ba Allah ba daga ba akai Allah ba yi wannan ba inda haka ne wata ran Allah zai kare to ba yi wannan zamanin ba amma duk wani halitta da an yi babu shi to nan gaba kuma za a yi babu shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahadun kufuwan lahu babu wani mutum da zai zama kini ga Allah subhanahu wataala masih ya zama yana da irin sifofin Allah ya zama duk abin da Allah yake da shi shi ma yana da shi babu wannan a ce ina halitta shi ma halitta sammai da kasai nasa ya halitta mutane ya halitta dabbobi da aljani shi ma ya kamata a bauta masa kamar yadda za a bauta wa Allah babu wannan a duniya babu shi ko guda ɗaya shine ma'anar laysa kamithlihi shay'un ba wani abu irin Allah wannan shine fassarar kul huwallahu ahad sannan kul a'udhu bi rabbil falaq قل كذا مسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ انا نيمان صري برب الفلق ده مالكين اسباجي شنو الفلق مالكين اسباجي شنو وبنجي تعالى من شر ما خلق ده شر دكان ابون دي حريتا شر الجن شر متون شر دبوبي شر كوني مو ان كفا دي كا نيمي صري ده شر انت ومن شر غاسق اذا وقب كما انا نيمان harin ubangiji na ta'ala daga sharrin ghasiqin dare idza waqab idan yayi duhu na neman tsarin Allah daga sharrin dare in yayi duhu don galibi an fi cutar da mutane cikin duhu ko dan fashi da makami ko wani farawa ko wani aljani ko wani mai shiri ko mai galibi cikin dare ne ake cutar da mutane to ka nemi Allah daga sharrin dare in yayi duhu wa min sharrin naffasati fil uqad ina neman tsarin Allah daga sharrin annaffafat masu sihiri mata masu tofifil uqad a cikin kulle kulle wato sawahir shine annaffafat masu sihiri mata kaga masu sihirin akwai mata akwai maza ina neman sharri sai neman Allah tsaye daga sharrin masu sihiri wanda suke tofifil uqad a cikin ainihin kulle kulle su kokkulle wani abu su je su yi tofi wa min sharri hasidin idha hasad ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada in yayi hasada shine labid bin afa wato mutum ya maka hasada sai ne mai da zai cutar da kai ta hanyar zafi ko makamancin wannan yahudawa suka yi manzon Allah hasada ya suka masa sihiri suka amfani da labid bin afa saboda haka manzala ta sama an masa sihiri aka saukar masa da wayannan surorin suka warware sihirin yana karantawa idan karanta kulli ɗaya ya kuntu yana gamawa kulli kullin ya kare gaba daya ya warke daga sihirin ka hasada ne yake kawo sihiri sura ta gaba kul a'udhu bi rabbin nas ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari bi rabbin nasi ina neman tsarin ubangijin mutane shine Allah ta'ala mahaliccin mutane malikin nas mamallakin mutane wanda shine sarkin su mai shugabantan su ilahin nas kuma abun bautan mutane ba wani an bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya bauta wani abu daban ya bauta masa da ƙarya ne ba shine abun bautan sa abun bautan sa shine Allah min sharril waswasi ina neman tsarin Allah malikin mutane mamallakin mutane sannan abun bautan mutane daga sharrin alwaswasi mai waswasi shine shaitan alkhannas mai nokewa mana mai buya alwaswas ana nufin almuwaswis masdari ne amma ana nufin ismul maf'ul ai shahibul waswasi kenan ina neman tsari daga sharrin mai waswasi shine shaitan wanda zai sa maka waswasi a zuciyanka sannan alkhannas wanda yake buya sai noke baka ganin sa allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane to kaga wannan shi yake nuna maka alwaswas a cikin ana nufin mai waswasi ne yasa aka kawo na a cikin sa allazi wanda yuwaswisu yake yin waswasi fi sudurin nas a cikin wato kirazan mutane idan ga sa maka shakka na imaninka da kaddara da imaninka da Allah subhanahu wataala min aljinnati daga cikin mutane abunan daga cikin aljani aljinnati ana nufin aljin daga cikin aljani wannan nasi daga cikin ko mutane wato ma mai waswasin ko shaitanin ana samun sa daga mutum, ana samun sa daga aljan, sai ya sa maka waswasi a cikin imaninka. Aljani shi ba za ka ganshi ba, al-khannas ya buya ya rikita maka imaninka, ya sa maka shubuhohi da shakka a cikin imaninka da al-Qur'ani da aqida ingantacciya. Amma shi mutum abu ne yake zai zo dinga jefa maka shakka da shubuha a cikin imaninka, ya dinga sa maka wasu abubuwa wanda za su lalata maka imani, wanda za su lalata maka imani, shikenan ya ta maka shakka, ya ta maka shakka har ka ji ka fita daga musulunci in ka biye masa. Wannan kuma shaitanin mutum kenan. So kuma za a zo maka ne kaman malamai, wasu suna maka wa'azi kaman masu nasiha, alhalin sun bar addini, ba su fahimci addinin kwata-kwata ba, sai suna maka wannan shi ne son manzon Allah, wannan shi ne son Allah, wannan shi ne kaza, kuma alhalin abin da suke koya maka shirka ne. To kaga akwai shayatinul insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yana faɗa wannan bada kulli salatin bayan kowace sallah. Wani ya ce wai ban fassara bismillah ba. Ai ina ga kaman kowa san fassara da ai. Wa kowa bane ta wani fassara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah da sunan Allah. In karatu ne ina farawa da sunan Allah. In cin abinci ne da sunan Allah. In shiga masallaci da sunan Allah. Kowane abu dai wannan bawo din ya ta'allaq bihi. Yana ratiya da shi in zaka fara shi. Bismillah da sunan Allah. Nake fara karanta kul huwallahu kenan. In ka ce bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu birabbin nas da sunan Allah nake fara karanta kul a'udhu birabbin nas. In kul a'udhu birabbi falaq ne da sunan kowace sura ma. Wato kana neman albarkan sunan Allah a karatun da zaka yi. Ar-rahman mai gamimmiyar rahama. Wato wanda kafiri da musulmi duk yana samun rahama ne. Kowa da kowa. Shine Allah ta'ala. Mutum ya zage shi kuma ya masa ni'ima, ya bashi mulki, ya bashi wadata, ya ki bautansa, ya kangare masa, yana mai shirka, amma ya bashi lafiya da wadata da mulki. To shine ar-rahman kenan, da mai masa da'a, da wanda ba masa duk yana musu rahama a nan duniya. Amma ar-rahim kuma mai jin kan bayinsa mu'mine a lahira. Wa kana bil mu'minina rahima, haka Allah ta'ala yake. A lahira kuma babu rahama sai ga mu'mini wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan mazala sama yana karanta shi ba'da kulli salatin bayan kowace sallah, kuma ya umarci sahabbansa da su dinga yi kamar yadda ya umarci Uqba ibn Amir a dinga karantawa. To da haka karka manta da karanta waɗannan surorin. Sannan na gaba, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. wannan sai kuma yake aqiba kulli salatin, karshen kowace salla. wannan sai yake cewa ayatul kursi, ayatul kursi, ayatul kursi, babbar aya, aya da tafi kowace girma a cikin alqur'ani, ayar da tafi kowace girma a qur'ani ita ce ayatul kursi, suran da tafi kowace girma a qur'ani ita ce suratul fatiha. Tuna ayatul kursu ya tabbata wato hadisi ingantacce, hadisin nasa'i a cikin amalul yawmi wal layla, da kuma ibnu sunni wanda albani ya inganta shi a cikin sahihul jami, da kuma silsilatul ahadith as-sahiha. Hadisin kuma abu umama ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi, man qara ayatul kursi دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallan farilla ba abunda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa. In kaga bai shiga aljanna ba to yana rayuwa ne a duniya, aljanna kuma tana lahira ne, amma yana mutuwa aljanna zai tafi. duba wata gara basa malam, ayatul kursi kowa ya haddace ta bayan kowace sallan farilla ka karanta. In ka gaba ka shiga aljanna ba ka mutu bane, mutane kawai za ta hana ka shiga aljanna. Fasaranta shine Allahu la ilaha illa huwa, Allahu malikinmu shine Allah, la ilaha babu an bauta da gaskiya illa huwa sai shi. Duk wani abun da ake bautawa to ana bauta masa da barna ne, Allah ne ake bautawa da gaskiya. Al-hayyu shine rayayye madawwamiyar rayuwa wanda ba ta karewa har abadan abada. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كوا زي قاري سي الله شيك مهر أبدا بزي قاري ما القيوم الله شيني ميقيوا وجن شريا الأمر باين صدقوا مقلادش كو شريا حليتانسا شيني معنى القيوم الله تعالى شي شريا حليتانسا ميدا كسيدا متندا الجند رواد بشوي kuma shi yake kula da su ba don haka ba za su fado yanzu da Allah ta'ala ba kula da sama sai ta fado akan mu in ba kula da kasa kasan sai ta kurma da mu tamashe halittansa ya shirya kuma yake kula da su shine ma'anan al-qayyum to kuma wannan sunan yana bada ma'anar cewa Allah madawwami ne ha to da zai rasu ai in ya rasu shikenan duniya sai ta tashi kawai da duniyan ta tashi kenan saboda haka madawwami ne madawwami ne shi yasa duniyan bata tashi ba tana nan sai lokacin da ya kaddara sai ta da ita kuma shi zai ta da ita kuma yana nan a raye shi kuma har abadan abada shi ma'anar al-qayyum kuma shi kadai ne ubangiji subhanahu wataala babu wani irin sa shi ya halitta sama da kasa ba wani ne ya taimake shi ba suka yi wannan halitta ne kuma ba da shi da wani ne suke kula da wannan halitta ba abun nan Muhammadu Aminu Shinkai cikin Abwaul Bayan daga cikin dalilai na hankali wanda suke nuna Allah ta'ala shi kadai ne halittansa shi kadai ne a sama ba su biyu bane yace inda ake su biyu ne a sama masu mulkin samai da kasai yace da an ji sama da kasa tana ainihin kara saboda rikicin da suke ni ma wannan magana inda za a ce shugaban kasa biyu ne a Najeriya za su zauna lafiya in wanne ba da umurni sai wanne warware sai kaza za a bayar kaga daga nan rikici ya za ko da ubangiji ta'ala a ce mahaliccin samai da kasa mai mulkin sama da kasa a ce su biyu ne ba guda ɗaya bane da za su dinga fada a junan su kai da saman ma wani sai warga zai ya ce ni wannan tsarin bai min ba zan sake wani tsari wannan kuma ya ce a wannan tsarin yayi sai su dinga rikici a sama yace to tunda bamu je sama ana rikici ana doke doke ba to wannan yana nuna ubangiji ta'ala shi kadai ne a sama inda su biyu ne dole zaka ji rikici to da ka shi kadai ne yayi halittansa kuma shi kadai ne yake me yake kula da halitta babu mai masa jayayya babu mai masa jayayya ba mai daga masa karan hanci sannan la ta'khuzuhu sinatun gengedi baya kama Allah wala naumun haka nan bacci inda zai gengedi da sai a halaka gaba da duniyan to da wa zai kula da abun nan ne da duniyan kaga da qayyumiyan sa bata zama cikakkiya ba kenan shi kuma al-qayyum ne mai kula da halittansa kisa la ta'khuzu sinatun gengedi ba kama shi wala naumun wala bacci saboda kamalan Allah ta'ala kai in baka yi bacci ba to rayuwanka sai ta zama ba ta da dadi sai kai bacci ka tashi sai ka ji nishadi Allah ta'ala kamalalle ne baya gajiya balle tana ya bukaci bacci ko gengedi lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abun da ke samai da kasai mallakan Allah ne subhanahu wataala ba wanda yake da wani mallaka a wani abu a sama ko a kasa shi kadai ne mahalicci subhanahu wataala man zallazi ya sha'u indahu wa ya isa a ce ya yi ceto wurin Allah subhanahu wa ta'ala illa bi iznihi alhalin bai bashi izini ba shine ma'anar wannan aya man zallazi ya sha'u indahu illa bi iznihi wato istifhami ne inkari ma'ana la ahada ya sha'u indahu illa bi iznihi man zallazi ya sha'u indahu babu wanda ya isa ya ceto a wurin Allah ta'ala illa bi iznihi sai da izinin Allah sai Allah ya baka izinin kai ceton sai kai ha kafurai su suna ganin gumakan su zasu cece su kuma gumakan nan kishiyoyin Allah ne Allah zai ba su daman su ceto yan bidiya suna ga shehunan su da waliyan su zasu cece su kuma suna bidiyoyi suna yin shirkoki shirka yaushe Allah zai ba da izini ya cece su sai zai ba da izinin ceton su ba saboda haka ba wanda ya yi sai bugi kirji ya ce wane na baka aljanna wane ba zaka shiga wuta ba zaka shiga cikin cetona ba wanda ya sai faɗi wannan ko manzo Allah ta sama sai dai roki Allah Allah ka sa wani a cikin cetona in an masa wayi an ga masa sai ceto wani ka shiga cikin jerin wanda zan cece su ba mai ceto sai da izinin Allah subhanahu wataala Allah ko bai zai baka ne ba sai ya yarda da kai imanin ka cikakke ayyukanka na tsoron Allah da ikhlasi don Allah kake yi sai Allah ta'ala ya baka izini saboda haka wannan istifhami ne inkari ba wanda man zallazi ya sha'u indahu ba mai yin ceto a wurin Allah ta'ala illa bi iznihi sai da iznin Allah ya alamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala ya san abun da ke gaban mutane wato ya san sirrin su na rayuwar su na duniya wa ma khalfahum da abun da ke bayan su ya san sirrin su na rayuwar su wanda za su yi a lahira ciki da wajen mutum ba abin da Allah ta'ala bai sani ba. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, su kuma ba abin da za su iya kewayewa na ilimin Allah illa bima sha'a, sai da abin da ya ga dama yi wa annabawa wahayinsa. Abin da ya tsakura wa annabawa na ilimi musu wahayi dangane da Allah ta'ala, siffofin Allah, in suka gaya mana sai mu sani. Amma ba isa ya haɗa da ilimin Allah ba, a ce komai da komai an sani na ilimin Allah, ba wanda isa ya bugi kirji ya faɗi haka. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kursiyin Allah ya yalwaci sammai da ƙasa, ma'ana ya fi sama da ƙasa girma. Kursiyin Allah shi ne kujerar mulki na Ubangiji ta'ala. Abdullahi bin Abba ce shi ne mawdi'ul qadamain, wato idan da za ka san sarakuna, yanzu abubuwan sun caccanya ne. Sarki da za ka samu yana da gadon mulki, yana da wata kujera a ƙasa inda yake tsora ƙafafuwansa. Har yanzu in abin nan fadan sarkin Kano gado ne, ba wai kujera ba ne. Sauran sarakunan ne kaje ka ga kujera ta zamani, gado ne ake zama a kai. To irin wannan sai ga kuma to a ƙasan kuma akwai inda ake tsora ƙafa. To Ubangiji ta'ala yana da al'arshi don cikan mulkinsa, shi ne gadon mulki, yana da kursi, wato wannan kujera ta tsora wanda sarki yake tsora ƙafafuwansa a kai. To sai dai Ubangiji ta'ala ba yana zaune akan al'arshin ne kamar yadda shi sarki yake zama kan gadonsa ba, ba yana tsora ƙafafuwansa akan kursiyin yadda sarki yake tsora ƙafansa akan wannan abun tsora ƙafan, ban yana kan gadon mulkinsa. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, Allah ya wuce nan, al'arshin bai isa ya ɗauki Allah ba, kursiyin bai isa ya ɗauki Allah ba. To da Allah ya fi su girma, sai dai yana samansu, yana samansu a can sarari, su kuma suna ƙasa. Amma dai Allah yana da al'arshin kuma yana da kursiyi saboda cikan mulki. Amma karka ɗauka yana zama a kansu su ɗauke shi kamar yadda sarki yake zama a kan gadon mulki da kujerar mulkinsa su ɗauke shi. Allah ta'ala ya fi al'arshinsa da kursiyinsa girma. In ka faɗi haka ai baka san girman Allah ba subhanahu wataala. Fama qadarullahi haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi. To da haka sammai da ƙasa duk zai yamutsa su gaba ɗaya da hannunsa, kaman bai ji komai ba ranar alkiyama. Allah ya fi kowane abu girma. To kursiyi, kursiyin Allah kawai ya kai ya fi girman sammai da ƙasa. Ya zo a hadisin Ibn Abbas, kaman ka jefa zubbi a jeji, in an jefa ainihin sama da ƙasa a cikin kursiyin Allah, haka tazaransu yake, ya fi shi girma. Ya ce al'arshi kuma ba za ka kaddara girmansa ba, shi kuma ya ninninka kursiyi girma. Shi ma kaman ka jefa, in ka jefa kursiyi karshen, kaman ka jefa zobbi a jeji ne, in zai mamaye fili. To Allah ta'ala kuma girmansa ya fi al'arshi, kenan ba kunde san girman Allah sai Ubangiji ta'ala shi. Shin wannan ne su suke nuna maka girman Allah ta'ala? Shin wannan ayoyin ka san darajarsa? Shi yasa aka ce innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, wanda suke tsoron Allah tsoro na girmamawa daga cikin bayan Allah su ne malamai wanda suka san Allah. Na fata mun bayyana. Idan aka ce Allah yana sama, kar kai tamanin wai yana zaune a cikin saman. Wallahi sama bata isa ta ɗauki Allah ba. Wannan sama ginanniya, sama ginanniya da al'arshi da kursiyi ba su isa su ɗauki Allah ba. Ba ana nufin yana samansu ne, ba yana cikinsu ba. In ka fahimci haka to baka fahimci aqidan ba kai ma. Har yanzu baka gane ba. Jalla jalaluhu kenan. Wannan abun tsoro ne, dole mu ji tsoronsa. Girmansa ya wuce yadda mutum yake tunani. Wala ya'uduhu hizzuhuma, kiyaye sammai da ƙasa ba sa nauyaya Allah ta'ala. Allah ba ya jin nauyin kiyaye su, wai kula da su ya ji ya gaji. Dan adam aka ba shi kula da wani abu sai ya ji ya gaji yau da gobe, Allah ta'ala ba ya gajiya, ba sa masa nauyi. Wa huwa al-aliyu, shi ne maɗaukaki a zatinsa da ikonsa da rinjayensa da matsayinsa. Al-azimu kuma mai girma, wanda ba abin da ya kai shi girma. To zai faɗi wannan aqiba kulli salatin, bayan kowace sallah, bayan kowace sallah. Saboda haka a ƙarshen kowace sallah za a faɗi wannan cewa a ƙarshen kowace sallah shi ne wanda ainihin na sayi rahoto cikin amalul yawmi wal layla da Ibn Sunni. Amma asalin karanta ayatul kursiyyi, in ka karanta ta abinda zai hana ka shiga aljanna shi ne mutuwa, in ka karanta bayan sallah. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin da Imam Ahmad, saboda haka kuma hadisi ne ingantacce. Zikiri na gaba, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, yati 10 marratin ba'da salati al-maghrib wa as-subh. wannan zikirin zaka karanta shi sau goma. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sau goma zaka karanta. Kuma ana karanta shi bayan sallar magriba da asubahi. Sannan ya tabbata hadisin Ibn Majah, hadisin ingantacce. Hadisin Abu Dharr. Abu Dharr. Abu Dharr yace abun nan manzo Allah sallama yace duk wanda a ƙarshen sallan asubahi ya karanta wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya karanta shi sau goma wato wa huwa sanir rijlai yana mai nade da kafafuwansa tun bai wurware kafafuwansa ba a inda kake nade kai sallah sai mutum ya karanta wannan kuma kafin yayi magana ya karanta sau goma to kowane kwaya ɗaya in ya karanta Ubangiji Ta'ala zai bashi lada sannan zai kankare masa zunubinsa sannan zai ɗaukaka darajansa sannan kuma za a bashi ladan kaman ya inta baiwa in ya karanta wannan addu'a kowane kwaya ɗaya ka karanta sau ɗaya har sau goma sannan mutum yana cikin kariyan Ubangiji Subhanahu Ta'ala daga dukkan wani abun ki a wannan yini Allah zai kare ka daga dukkan wani mummunan abu abun ki da zai same ka sannan kuma zai kare ka daga ainihin shaitan. Shaitan ba zai bata maka imanin ka ko ibadar ka ba. In kai wannan sau goma bayan sallan asuba ka kana da lokaci bayan sallan asuba. A kankare maka zunubanka, a daukaka darajanka, a baka lada, a sa ka cikin tsari a wannan yinin kana cikin kariyan Ubangiji Ta'ala. Wani mummunan abu da baka so ba zai same ka ba. Sannan kuma a kare ka daga sharrin shaitan. Fassarar shi ne la ilaha illallah. Ba mota da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata wa Allah ta'ala wa lahul hamdu yabo ya tabbata wa Allah ta'ala yuhyi shine mai rayawa wa yumitu shine mai kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai zikiri na gaba Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ba'da salami min salati al-fajr kuma wannan addu'an za a yi ta bayan an sallame daga sallan sallan alfitr bayan an sallame daga sallan alfitr zaka ce Allahu wannan ya tabbata daga hadisin Ibn Majah kace Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani ilman nafi'an ilimi mai amfani don akwai ilimin da bai da amfani sai mutum ilimin kuma ya bata kaga ilimi mara amfani kenan gashi yayi karatu amma yayi amfani da wannan dama da alfurma da alfurman da ya samu na wannan ilimin sai amfani da wannan daman sai je ya bata sai zama macuci ya zama mai badda jama'a Allah kare ba mu da ilimi mara amfani maimakon ka fahimce shi kai aiki da shi ka samu lada sai zama ba haka bane wa rizqan tayyiban ya Allah ina roƙonka arziki mai tsarki don akwai arziki na najasa shine na haramun ka roƙi Allah baka arziki mai tsarki wanda ba haramun a ciki wa amalan mutaqabbala da aiki karbebe akwai aikin da ba a karba in riya ta shigo ciki ko bid'a ta shigo cikin sa kaga wannan addu'a tana da muhimmanci zaka yi ta bayan ka sallame min salatul fajr daga sallar asuba ka roki ilimi mai amfani da arziki mai na halal da kuma aiki karbebe ka roki duniya da lahira gaba daya wannan kuma ya tabbata hadisin Ibn Majah daga hadisin Ummu Salma tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi sallan asuba yana yin wannan addu'a bayan ya sallame daga sallan asubahi sai ya karanta wannan addu'a saboda haka yana da muhimmanci mutum ya karanta ta addu'a ta gaba du'a'u salatul istikhara addu'an sallan wato istikhara ta in zai dauke muku na'am eh to bari mu bari wannan addu'a istikharan kar mu shige ta kuma bamu bata haƙƙinta ba mu yi ta a gurguje shi to wannan dai a takaice sai gobe za mu ci gaba da wannan a takaice wannan sune addu'o'in da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka sallame ka yi su idan mutum ya yi su duk wanda ya daga cikin wayannan to ubangiji subhanahu wataala zai bashi lada kuma ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan an sallame daga sallan asubahi ana son ayi zikiri da yawa za mu karanta azkaru sabahi wal masa wanda hadisi ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zauna bayan sallan asubahi ya dinga zikirin Allah subhanahu wataala har rana ta fito a biyu nafila bayan rana ta fito ta daga za a bashi ladan aikin haji da umra cikakku. Manzo Allah ya siffanta su da tamatan tamatan. Za a baka lada kaman kayi aikin haji, kuma kaman kayi aikin umra, kuma cikakku aikin haji da umra. Saboda haka zikiri bayan sallah yana da muhimmanci, musamman bayan sallan asuba. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace malam, waɗannan azkar da aka ambata da ake yin su bayan sallah, shin malam zan yi su a jere ne ko kuma ba lalle ne sai na jeranta su ba? Sannan zan iya, idan aka idanta sallah, ina da uzuri in tashi ina tafiya na ina yi kafin na isa inda zan je?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Assalamu alaikum. Wato jeranta wannan addu'an ijtihadi ne na kowane malami, ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne jeranta sai yace daga wannan sai kai wannan sai kai wannan sai kai wannan. Kowa kowane malami yazo fito da su sai jeranta su gurgudun yanda shi yake gani. To da haka inda za ka yi wannan kafin wannan ko wannan kafin wannan, duk babu wani damuwa. Sai dai dukkanin su kusan sun yi ittifaqi, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram, suna kawo shi a farko. To da haka sai ka fara budewa da shi, daga nan kuma kowane zikiri za ka iya yi. Saboda haka za ka iya ɗauko na ƙarshe ka fara da shi, ka kawo na tsakiya, sannan ka sake komawa na kusa da na farko. Wato ijtihadi ne na malamai, don hadisai ne daban daban aka same su. Kowane sahabi zai ce manzon Allah yana yin kaza, ya ji manzon Allah yana kaza, amma ba shi ya jeranta su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jeranta su ba. Sai me yadda yana tafiya yana zai iya, an fi son ka yi a zaune kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Amma kana yi kana tafiya, amma kana da uzuri ko tasbihi na ko menene, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ya halatta za ka iya yi. Kana tafiya kana yin zikirinka, akan ka bar su din gara kana tafiyan kana yin yafi. Na'am.
Yace malam, naji kana fassara kalman alhamdu da yabo a mafi yawan karatuttuka, to amma yau he naji ka fassara kalman alhamdu da godiya, to malam ina son ƙarin bayani akai.
To ai nayi wannan bayanin, ko muka ce alhamdu wani bangare ne na godiya, juz'un ne min ash-shukr, wani bangare ne na godiya, amma ba shine godiyan gaba ɗaya. In kace godiya ka bawa kalman sama da abun da ta kunta, saboda haka alhamdu yabo shine fassaran ta. In na faɗi godiyan kila abin nan ina nufin wani ɓangare na godiya, ko kuma sabawa da ana fassarawa da godiyan shine ya ɗauke ni na fassara da ainihin godiya ɗin. Amma yabon ake nufi, godiya mai ma'anan yabo. Amma asalin godiya za a yi samu yabo a ciki, kuma a zuciyanka ka san an yi maka abun kirki, kai ma kuma ka nemi abin da za ka saka wa wanda ya maka ɗin, shine haƙiƙanin godiya.
Menene gaskiyan cewa idan mutum ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu a ciwon shi na ajali in ya mutu ya yi shahada?
Ban san gaskiya wannan maganan ba, ban taɓa jinta ba sai yanzu, wallahu alam.
Yace da Allah malam, ina son a ƙara warware mini asalin kalman kursiyin nan da al'arshin nan ma'anansu da ake nufi.
To abinnan asalin al'arshi ne sarirul mulk, badon mulki shine al'arshi, kursiyi kuma kujera ake nufi. Ma'ana ba kujera wanda za a zauna ba, shine aka fassara da mawdhul qadamai. Inda a ce kana yawo kana shiga gidajen sarakuna, haifadan sarakuna, za ka iya fahimta. Bayan gado da suke zama a kai, akwai wani abu da aka yi shi kaman ɗan dakali a gaba inda suke tsora ƙafafuwansu, don gadon zai zama mai tudu ne, ba yana ƙasa ne, ƙafafuwansu na ƙasa ba. In suka zauna kan gadon akwai kuma wanda suke tsora ƙafansu a ciki. Shi gadon shine al'arshi, kursiyin kuma shine wannan ɗin, wanda kuma za a iya sauka ƙasa a zauna a kansa kaman an zauna a kan kujera a jingunu da me. Da shi gado ɗin kaga ya zama kujeran kenan. In kawo kan gadon kuma ya zama wurin ɗora ƙafa, to su sarakuna za su hawa gadon ne su ɗora ƙafansu a wannan. To Allah ta'ala yana da irin wannan, saboda duk sarakunan duniya suna da shi, sai dai na Allahn ya fi na sarakunan duniya, ba za a kwatanta shi ba ma. Sannan na biyu kuma, shi Allah ba yana zaune a kan nasa ne kamar yadda sarakunan duniya suke zaune a kan nasa ba, yana saman su ne don ba su isa su ɗauke shi ba, saboda girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan shine zance na gaskiya akan fassaran al'arshi da kursiyi.
Wannan take cewa malam, na dade ina wankan haila da kuma wankan janaba ba daidai ba, amma sakamakon yadda na ji ka yi bayani sai Allah sa na samu ilimi a kai. To abin tambaya ne shine, ya matsayin ibadodi na da na yi ta yi a baya?
Wankan janaba ko haila, in dai ka wanke duk jikinka gaba ɗaya, ka zuba ruwa a jikinka irin yadda kake yin wanka in za ka fita kasuwa, ko in kana jin sanyi, ko ina ruwa ya taɓa a jikinka, wankan janaban ka ya yi. amma wannan daki-daki da muka faɗan shi aka fi so, kai alwala ka wanke kanka sau uku, ka zuba ruwa daga sama kai kasa ta ɓangaren dama ɓangaren hagu ma haka, ka jiƙa jikinka ko ina, wannan haka aka fi so. Amma wancan din wanda kai in dai har kai wankan ko ina ruwa ta wa jikinka, wankanka yayi, yanzu wannan kuma na mustahabbi ne. Amma in kana wanke wani ɓangare ne na jikinka baka wanke wani ɓangaren, wannan kuma bana jin akwai wanda bai fahimci duka jiki ake wankewa, in haka kake yi to wankanka bai yi ba, zaka rama sallolin da kai a baya in akwai inda baka wankewa a jikinka. Kamar yanzu mata, wasu mata saboda jahilci kuma suna daiwa a duniya, bari ga muku, ba sa wanke kansu a wankan janaba saboda sun saba wankan su na al'ada, ba su cika wanke kai ba, to a wankan janaba ma ba za su wanke ba. In ana wanke kan kitson zai tsufa da wuri, to sai zama ba sa wankewa, kawai sai su bar shi haka, wata kuwa zai ta dan yayyafa ruwa ko ta dan tattaɓa shi haka shikenan. To wannan kuskure ne, dole sai kin wanke kanki, ruwa ya ratsa cikin gashinki ko ina, kuma ko sau uku ko sau goma zaki wankan janaban nan a rana ɗaya, haka ne zaki yi, ko da kitson zai tsufa a rana ɗaya ya tsufa din sai ya sake yin wani.
Ya ce malam, wannan yana tambaya ne malam, sun koya wa mahaifi don gaishe shi mutum ya tafi har ƙasa, ko kuma wanda yake madadin mahaifi babba da makamantansu, menene matsayinsa a shari'a?
In mutum yana zaune zaka zauna ka gaishe shi in babban mutum ne, haka manzala ta sama sahabbai in sun zo yana zaune sai sun durƙusa kafin su yi ma su tambayi wata ainihin kafin su tambayi bukatunsu, haka malaika Jibrilu kafin ya zo yi wa manzala tambayi addini sai da ya zo ya durƙusa a gabansa tukun. Amma in yana tsaye to asali wannan ka zo ka gaishe shi a tsaye, assalamu alaikum, ku yano da shi, baya kamata ka durƙusa. To sai dai mai hukuncin durƙusawa malamai sun tafi makaruhi ne, shake cewa inhina makaruhi ne, ba shirka ba ne. In ka durƙusan kayi abin da bai kamata ba, ba fita daga musulunci ba ne. Me yasa? Saboda durƙusawa babu wata kalan ibada Allah da ita da irin durƙusan da ake a wurin gaisuwa. Amma in kai ruku'u, wannan ba gunda ake wa ruku'u sai Allah, kaga zai zama bauta. In ka masa sujjada ba wanda ake wa sujjada sai Allah subhanahu wataala, wannan sai zama bauta. Amma durƙusawa wannan al'ada ne ta shigo da shi, to da haka malamai suka ce makaruhi ne. Duk in kai bincike ɓangaren inhina'i ya kunshi aka kaɗan sun koyar da kanka kaɗan ko ka durƙusa ko makamancin wannan, duk malamai jumhur ulama suka ce makaruhi ne, wato barinsa shi ya fi alheri. Da zaka tsaya a tsayin assalamu alaikum ko babanka ne ka miƙa masa hannu ku gaisa, in ba wani matsala haka aka fito. Amma in dattijo ne mai rikici wanda ba rai gamsu da kai ba ko zai tsine maka, sai ka durƙusa ka gaishe shi ko yana tsayin don a rabu lafiya, ko ba zai fahimce ka ba ƙila, sai ce ka zo da sabon addini, kuma alhali wancan wannan din ne sabon, wancan ne asali. To sai kai ka kasa gamsar da shi, to da Allah ka tsuguna ka gaishe shi, domin kar babanka ya fushi da kai ko ya tsine maka, kaga bin yayi wajibi ne, durƙuso makaruhi ne, sai ka durƙusa din a rabu lafiya. Ina fata an fahimci matsalan nan. Amma a zaune kan yana zaune ka zo ka tsaya a kansa, baba ina kwana, wannan rashin kunya ne, musulunci ba zai yarda da wannan ba. Sai ka zo ka zauna kusa da shi ko ka durƙusa kusa da shi sai ka gaishe shi, haka ake ladabi, haka sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ladabi din, kuma kai ma abin da ya kamata kai kenan. Sai dai in ka zo din ya tare ka ne, ya miƙa maka hannu yana tsaye, kaga wannan za ku gaisa ne a tsaye ne. Amma kan tsaye yana zaune, to wannan kan babu wannan, wannan ba ladabi ba ne. Ina fatan mun fahimci bambancin abun da kuma rabe-rabensa. Na'am.
Ce malam ni kafinta ne, a kafintan ma ni yaro ne, to tuna an kawo wa mai gidana aiki na kujeru, kuma wannan kujerun na coci ne, shin ya halatta malam mu yi tarayya, wato na taya shi wurin yin wannan aiki?
To farko dai ba halatta kafinta aikin coci, don zai taimaka wajen cocin ya yi kyau, a yi ta sabon Allah a ciki, ana cewa Allah uku ne ko Allah yana da ɗa, duk wannan zagin Allah ne subhanahu wataala. So da haka in mai gidanka ya karɓa ka masa nasiha, bai kamata yana yi ba, ya ji tsoron Allah akan wannan abu. To da haka idan ya yarda shikenan, in kuma bai yarda ba, kana ganin zaka iya ci gaba da zama da shi yau da gobe ya gane, to babu laifi don kai din. Domin me? Domin ainihin nan gaba ka fahimtar da shi ya fahimta, musamman in baka da inda zaka je ka nemi abincin sai wuri, har zuwa lokacin da Allah zai ganar da shi. In ba mai ganewa bane ka nemi wani mai gidan kawai, ka dane shi da wayannan ayyukan nasa, ka nemi wani mai gida mai tsoron Allah wanda ba zai kawo muku aiki na sabon Allah ba. Ina fatan mun fahimci wannan matsalan.
Ya ce malam, zan iya mahaifiyata layya wanda ta rasu in lokacin layyayi?
To layya ibada ne, yanka dabba ibada ne, za ka yi layyan da niyan Allah kai mata ladan, kuma ladan insha Allah zai je, kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah ta suna makyawan ayyuka suna zuwa wa ainihin matacce.
Yake tambaya cewa wai malam shin ya halatta ko kuma zai iya karanta suratul bara'a a cikin sallah kuma tare da yi mata bismillah,
banda da yi mata bismillah kam, amma za ka karanta ta tunda ta zo ba bismillah, kuma kai ba za ka sa mata bismillah ba, amma karanta ta a sallah duk qur'ani ba inda ba karanta a sallah, hatta badiya da abi da abin wa tabba ana karanta ta a sallah, ko suka ji wannan ayat ta mummunar addu'a ne wa ga maka ba a sallah da ita. Shi yasa yana da wuya a masallacin mu kaji ana karanta tabbati da, ko ka taba ji wani ya karanta Fatiha ce ka tabbati da a sallan isha ko magariba ko asuba, yana da wahala, an ginu ne akan kawai ita ba a karanta ta a sallah, ba wanda ya hana. Aya ce ta alƙur'ani, ayoyin alƙur'ani ne kowane lada ɗaya, in ka ce tabbat kana da lada 40, tabbat don harufa hudu ne kaga abila bin wa tabba shi ma haka, in ka ce abila habin kana da lada nawa, lada 60 harufa shida, ko abu lahabin babban kaburin da Allah ya tsine wa ka karanta sunansa a cikin alqur'ani kana da me lada na adadin harufansa, ko fir'auna wa haka bi ali fir'auna sula za fir'auna nan da ka faɗa kana da lada 50 harufa guda 5, qur'ani haka yake, ba dama ka ware ka ce wannan na ibada wannan ba na ibada, wannan na mummunar addu'a wannan na kikkiyar addu'a, wa ya faɗa ba ya da ya amfani da qur'ani ya yi ta wasa da shi wajen me wajen ainihin cutar da jama'a ko makamancin wannan ba. Ni na manta ma tambayar ta same ni, yawa baraka ka za a karanta amma ba bismillah, bara'a za a karanta babu bismillah. Na'am,
wai idan mutum yana azumi sai ya haɗe abun da ba abinci ba ne, kamar a ce ko wani fefa ko wani ƙasa, to shin wai azuminsa ya kare ko bai kare ba?
Ya danganta inda manufa ya haɗe azuminsa ya kare, amma irin wannan abubuwan suka zo suka shiga bakin mutum kan ya ankare da ya haɗe, to azuminsa bai kare, kamar ƙura ko na inji ko na kan hanya ko ta ƙuda kana tafiya fawab ta wuce bakinka ta shige, azuminka yana nan, amma da gangan in ka haɗe su to za su tsaya a matsayin abinci, sai zama takarda tana lilo a sama iska ko rota ta wuce cikin bakinka ta wuce makogoro ba kuma, amma ka ɗauki takarda kana ci to wannan kuma ka cinye azuminka, mana azuminka ya ɓaci. Na
ita shin malam ya halatta in dinga karanta wannan zikiri din bayan sallah shine Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik?
To kaga wannan addu'a da muka faɗa a wannan za a yi bayan sallama wanda suka tabbata a sunna, kaga dama za ka iya ƙara naka kuma kofar addu'a a buɗe take, amma Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik galibin malamai sun sa shi a kafin a sallame ni, don hadisin ya ce dubura kulli salati la tad'anna an taqula dubura kulli salati, to dubura salati zai iya daukan kafin sallama da bayan sallama, amma akwai wanda suke ganin bayan sallaman ne, saboda haka idan kai babu laifi kai kafin sallaman ko kai bayan sallaman duka babu laifi.
Akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda yana so a taimaka musu da addu'a, ɗansu ya fita gida har yau dai babu labarin shi sama da sati biyu, don wasu sa su cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya sa a samu wannan yaro din. Sannan akwai ma wanda yake cewa malam don Allah muna so a taimaka mana da addu'a, akwai abinda muke nema Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da samu. Akwai ɗaiɗaikun bayan Allah da suka yi magana suke cewa don Allah suna da buƙatu na alkhairi, suna so a sa su a cikin addu'a, Allah subhanahu wataala amsa wa kowa.
Masu buƙatun addu'a Allah ya biya musu buƙatun suna alkhairi, kuma Allah ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Akwai wani bawan Allah shi ma bai da lafiya, zai fita waje jinya, ya nemi a sashi addu'a Allah ya ba shi lafiya. Sannan akwai makwaccin masallacin mu na Kaduna Street shi ma bai da lafiya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya, Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya. Allahumma hdina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.